sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 23 ga watan Yuni. A babin rahotanni za a ji tsokaci da fashin baki da kuma darasin koyo kan hatsarin nan da wani jirgin balaguron karkashin ruwa yi har ya yi sanadin salwantar rayukan wasu attajirai da kwararru. Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma Muhammadu Rabu na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan zuwa aikin haji. Za kuma a ji labaran wasanni da Awal Garba ke gabatarwa. To amma kafin nan, ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniyar mai karanto su Hawwa Sharif. Hukumomin Najeriya sun ce yan bindiga sun kashe manoma 8 tare da yin garkuwa da 10 a wani hari da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici. Yankin dai wani muhimmin bangare ne da ke samar da abinci a Najeriya, kuma har-haren na barazana ga kayan abinci. Jami'ai sun ce yan ta'adda sun yi wa manoma kwantan bauna ne a gundumar Mafa da ke jihar Borno a ranar Alhamis, inda suka yi musu yankan rago. Gwamnan jihar Borno ya faɗa a yau Juma'a cewa harin wani yunkuri ne na yin zagon ƙasa ga nasarorin da gwamnati ta samu, a yayin da take fafutukar ganin an mayar da waɗanda suka rasa matsugunansu daga Borno zuwa garuruwansu da kuma sake gina rayuwarsu. Mazauna ƙauyuka na alhinin manoman da aka kashe, yayin da kuma suka yi allawade da rashin isasshen matakan tsaro a yankunan da kuma yawan tashin hankali. A yau Juma'a, sojojin Ukraine sun ce ƙararrawar gargaɗi ta yi ta kaɗawa ɗaukacin faɗin ƙasar. Wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaba Joe Biden na Amurka da takwaransa na India Narendra Modi suka fitar a jiya Alhamis. Shugabannin biyu sun bayyana matuƙar damuwarsu dangane da yakin da ake yi a Ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yakin ke haifarwa. Sanarwar ta ƙara da cewa shugaba Biden da Modi da ke wata ziyara aiki a nan Washington akan batun Ukraine ya yi kiran da a girmama dokokin ƙasa da ƙasa da tsarin ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da mutunta yanki da ikon da kowace ƙasa ke da shi akan ƙasar ta. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce ana ci gaba da mummunan faɗa a bakin daga, ya ce amma dakarunsa na ci gaba da nausawa yankin kudancin Ukraine tare da samun nasarar jan daga a wasu yankunan gabashin Ukraine. Hukumomin ƙasar Libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin crypto na yanar gizo a yammacin ƙasar, kamar yadda masu gabatar da ƙara a birnin Tripoli suka sanar a jiya Alhamis, inda suka ƙara da cewa an tsare 'yan ƙasar China su 50. Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida da ke binciken wata gona a Zelten mai tazarar kilomita 160 daga gabashin babban birnin ƙasar sun gano matasa ƙanana suna amfani da ƙarfin kayan aiki wajen samar da kuɗaɗe na zahiri tare da taimakon wasu 'yan ƙasar China 50 waɗanda aka tsare a gidan kasu, inji masu gabatar da ƙara a cikin wata sanarwa. Wani faifan bidiyo da aka fitar a shafin Facebook na ofishin mai shigar da ƙara na Tripoli ya nuna wasu gine-gine da dama da basu da tagogi, amma sai ɗimbin fankoki irin na masana'antu da tarin kwamfutoci da na'urori masu yawa. Ɗaruruwan mata da aka kashe majajensu a rikicin 'yan awarin ƙasar Kamaru sun yi wata zanga-zanga kan abin da suka kira rashin samun goyon baya daga gwamnati. Matan da aka kashe masu mazaje sun ce an yi watsi da su, inda aka rika cin zarafinsu a yayin rikicin da ya laƙuma rayuka sama da 6,000, aka kuma bar su da ɗawainiyar kula da iyalinsu. Wata kalmar Faransanci da ke nufin matan da mazajensu suka rasu da wata mawaƙiyar ƙasar ta Kamaru Gisela Otabela ta fasara zuwa harshen Turanci ta kasance a waƙar da ta riƙa rerawa a kan na'urar yaɗa sauti da ta karaɗe wani yanki a Yaoundé babban birnin ƙasar. Otabela ta riƙa faɗa a cikin waƙa da ta riƙa rerawa cewa rikici da tashin hankali na haifar da ƙaruwar yawan talauci da ƙunci ga matan da suka rasa mazajensu a Kamaru. Ƙungiyar matan da suka rasa mazajensu a faɗin na ɓangaren ƙasar masu magana da harshen Turanci ta ce sun shirya tattakin lumana na tsawon kilomita guda ne domin nuna rashin jin daɗin su kan yadda gwamnati ta yi watsi da su. Shugabar kungiyar Asu Ebenga mai shekaru 36 ta ce ɗaruruwan mata da suka rasa majazansu sun amince suka kuma fito don amayar da cikinsu kan rashin jin daɗinsu a yau 23 ga watan Yuni, wadda ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin matan da suka rasa majazansu a duniya.
To Hawwa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Tun bayan da jirgin balaguran ƙarƙashin ruwan nan ya yi hatsari wanda ya yi sanadin salwantar rayukan mutane 5 da ke ciki waɗanda ke son zuwa can ƙarƙashin ruwan teku da zurfin ƙafa wajen 13,000, wato wajen mil kusan 3, don su kalli abin da ya rage na babban jirgin ruwan nan na Titanic wanda ya nutse a shekara ta 1912. Ake ta cece kuce kan hatsarin na ranar Lahadi. Don haka na tuntuɓi wani ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka mai suna Dr. MK Hassan don jin yadda shi kuma ke ganin wannan hatsarin. Sai ya ce,
wannan abu dai bai daɗi ba, hatsari ne. Wannan ilmi na submarine an daɗe da gane shi. Misali, first submarine da America ta yi Nautilus 1956. Tun 1956 zuwa yanzu submarine ɗaya kaɗai na US Navy ya nutse 1958. So ilmi ne da an iya shi, kuma muna maganan submarines ma masu aiki da nuclear. Kuma ɗauke da makaman nukiliya a cikin su Atlantic Ocean, su Pacific, kuma duk manyan ƙasashen nan suna da su, kuma su suke ɗauke da asalin makaman nukiliya ma da ake magana. Lallai wannan ɗan ƙaramin submarine ɗin su.
To wasu na cewa ya je can ƙarƙashin ruwa, can ƙasa can, don haka nauyin ruwan da ke sama ya matse shi. Kana ganin haka zai yiwu?
To yanzu sai an bincika, za a duba ƙarfin da aka yi shi da shi, structural integrity, dama akwai ɗan concern akan yanayin submarine ɗin.
To wasu na ganin duk da ike akwai batun tausayawa ma waɗanda suka rasa rayukansu, akwai wani abu mai kama da almubazzaranci a ce mutum ya kashe dubban daloli don kurin ya je shi can ƙarƙashin ƙasa ya ga wani tsohon jirgi da ya taɓa nutsewa can ƙarƙashin ƙasa.
Wato suna cewa tsuntsun da ya kirawo ruwa ku ruwa zai daga. To akwai wannan, amma dole mutanen mu especially a gida su gane yadda su mutanen nan suke tunani turawa. Dama nan sun saba da karambani. Misali, haka kawai suka turo turawa tun 1827 suka shigo ta hamada. Wani bature ya zo ya mutu a Sokoto, Captain Clapperton. Wai sun zo su duba menene a Afirka. Yadda aka yi suka zo suka mulce mu, irin wannan abun ne da ke na karambani. Explorer Suman Mopak da ya zo ya mutu akan kwale-kwale a New Busa. So akwai wannan dama can haka suke tunani, ya za a yi wani abu a je a sami wata rigima.
To doktor, ganin cewa daga cikin waɗanda suka mutu akwai waɗanda ba turawa ba, kamar 'yan Pakistan da wasu dai masu nasaba da su dai haka dai, kana ganin wannan ɗabi'a ta attajirai ta ɗaukar kasada dai haka zuwa wurare haka masu cike da haɗari ta fara yaɗuwa kenan zuwa ga al'ummomi daban-daban?
To dama matsoraci bai zama gundi. Kamar shi wannan Pakistan ɗin, ai suna da dangantaka da su turawa da su.
To wani darasi kake ganin ya kamata a koya a wannan al'amari?
Na farko ne, ya riga ya faru, su riga su mutu, Allah ya ji kansu. Magana da nake shi ne, ko mu da mutanenmu in kana da wata idea da za ta kawo maka ci gaba, karka ji tsoro ka gwada. In ba ka baya, za a ya ce mu har yanzu muna nan fartanya shekara duk. Za a gwada wani abu ba, so ba ma wani guje-guje, komi muna tsorace. So su ba sa irin wannan tsoron, shi yasa sun suna hawa kwale-kwale, wasu suna mutuwa daga Ingila a teku kamar su Mungo Park, har suka zo suka yi mastarin kwale-kwale, suka zo suka ci mu da yaki. So darasi a nan shine wani lokaci bayan da ka yi lokacin ka yi kawai za ka mutu. So in kana da wani dabaran ka ko wani idean ka, ka gwada, in Allah ya sa zai yi, wannan ya zama maganan sha ta matsoraci, ba ya zama guri ko wani kuma ko danwa ko ba da wani.
Dr. MK Hassan, wani dan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ci gaba, a ɗan shakata da wannan. Ga gaida kullu na gambo, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
a cikin jirgin saman Boeing mai lamba 787 na Abasha duk da gajiyar da ke tattare da su, majata suka isa Duwala. Musulmin sun yi farin ciki matuka da samun damar yin wannan tafiya domin cika rukunin musulunci. Za a fara aikin hajin ne ranar Litinin 26 ga watan Yunin 2023 tsakanin birnin Makka da Madina. Ko da muka kusanci ɗaya daga cikin mahalartan ya ce,
ni dai ba bako ba ne domin mun saba zuwa aikin haji ba yau ba. To game da yanayin jinkiri kuma, to alhamdulillah, don dai bana ka gaskiya mun ga dai abin yayi jinkiri, kuma jinkirin sa me yasa mutane suka fi son a tafi, don saboda kwana 7 da za a je a yi a Madina. Za ku yi Madina, za ku je ziyara gashi-gashi, to wannan ne kawai ake da bukata, wannan ne mutane suke ɗauki gashi-gashi. To mu dai babban burinmu dai Allah ya bada haji karɓaɓɓiya, Allah ya karɓi ibada, wannan ne aka fi so. Ba wai ko rigirgin tafiya a ce za a yi kaza za a yi kaza ba, buƙatar maji haji sallah. To Allah ya sa a yi aiki karɓaɓɓiya, Allah ya karɓa, Allah ya bada arfa mai sanyi, wannan shi za mu roƙi Ubangiji.
Gabanin da majatan za su tashi sun samu horo na musamman daga shugabannin hukumar aikin haji domin sanar da su hakkoki da ayyuka ba tare da mantawa da iyakarsu ba. A cikin shawarar matafiya, ma'aikatar harkokin waje tare da haɗin gwiwar hukumar aikin haji sun ja kunnen mahajjatan game da ɗaukan goro ko kuma wasu kayan maye waɗanda ƙasar Saudiya ta haramta. Amma kuwa wasu daga cikin matafiyan sun yi kunnen uwar shegu. Malam Dalailu ya ƙara da cewa,
aikinmu na kula da mahajjata dai ba aiki bane na rago, domin kafin ma a tashi kamaru a tafi Saudiya akwai aiki tukuru. Muna haɗa taron ƙarin ilimi da muke tsakanin mahajjata da mahajjata su zo a karantar da su abin da je kasance a can. Bayan haka shi mu yi kuma a aikace su ga yanayin. To kafin nan akwai abin da ake kira passport, akwai visa. Duk mu ne za mu je mu nemo, mu yi musu passport, mu nuna musu ya za a yi. Ga inda za ka je ka yi passport, ka yi passport. Ga inda za a yi a je a samu visa, kaga su ba su sani ba. Mu ne dan gwamnati ku je mu sama musu. Mu zo, akwai magani da ake yi ana kiran shi vaccination. Kafin a tafi haji za ka je ka yi vaccination. Akwai charge wa yansu irin cututtuka da za a yi, wanda in kana da shi ma ba za ka kasan Saudiya ba. A charge mun baka da shi kunna za ka je. Muka gama wannan mu zo kaman da nace a baya muna taron ƙarin ilimi. Kaga mutane ne da zaka je ka samo ta gurgusurwa hudu duka na duniya. Wani ma bai taba karatu ba, wani bai taba ma fita garin shi ba, kuma je tafiya ƙasa mai tsarki. Wani mafadaci ne, wani bai fada, wato dai ba abin da ba zaka tattaro ba. Ka zo a hankali a hankali ka sanar da su me za a je a yi. A taron ƙarin ilimi dai ba she na faɗi me da me ba, tun da nace taron ƙarin ilimi abin da ya gano aikin hajin gaba daya ake gaya musu, kuma a nuna musu a aikace.
Tun a shekarar da ta gabata, Saudiya ta fara aiwatar da wata shafi na musamman na Nassu Hajj. Daga yanzu, musulmin da suke son gudanar da wannan aiki da ya zama wajibi ga musulmi, dole ne su bi ta wannan shafin domin yin duk wani abin da ya dace. Wannan tsarin da mahukuntan Saudiya suka gindaya zai taimaka wa hukumomin shirya tafiye-tafiyen mahajjata gudanar da aikin ba tare da fuskantar kalubale ba.
Yanzu dangane da samun visa, abin ya sauwaka matuƙa gayya. Da dai ana fama da kyar da kyar, amma yanzu Saudiya ma ta sauƙaƙa abin. Zamani ya cimma da ake kira na technology. Yanzu Saudiya ta yi wani manhaja, in ta turo dai a can za a je a saka sunan waɗanda ake so su samu visa. Nan da nan kawai kaga an samu visa. Yanzu abin ya sauwaka sosai batun sha'anin visa, ba kaman da bane.
Don aikin haji na dogon lokaci na wannan shekara 2023 ana buƙatar mafi ƙarancin yero 700,000. Bambancin farashin ya samu asali ne da otel ɗin masaukin baƙi masu inganci. Duban hakan ne sa Mr. Paul Biya, shugaban ƙasar Kamaru, ya ba da tallafin biliyon ɗaya na sefa.
A wannan kan ai abu ne sananne, domin ita ƙasar Saudiya in ka zo da passport da yake da visan Isra'ila ko wani abu dai da ya kamancece ne da ƙasar Isra'ila za ta haramta ma tafiya aikin haji. To da kuma kowa dai musulmi kan ya san ko ba don Saudiya ba haji ƙasa ne mai tsarki. Akwai waɗansu abubuwa da ko ba a gaya ma ba bai kamata ka kai ba, kaman ƙwaya, kaman haramtattun kaya, kaman faudan aljanu, kaman kokel, kaman ma sha'anin maɗugo da ɗiban mata da kai yara ƙanana a yi ma a yi luwaɗi da su, wannan duk Saudiya ta haramta.
Ga matafiya, kasuwanci ko kuma masu son yin aikin haji, dole ne su nemi biza a ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Yaounde. Saudiya ba sa bayar da biza ga masu fasfon ɗin da ke ɗauke da takardar izinin Isra'ila ko kuma tambarinta a ciki. Bayan ƙayyada adadin maniyyata aikin haji na tsawon shekaru uku sakamakon annobar COVID-19, gwamnatin ƙasar Saudiya ta bar aikin hajin 2023 ya dawo kamar dacan. Miliyoyin mutane ne ake sa ran gani a Makka domin gudanar da aikin haji. Dr. Halima ta ƙara da cewa,
yana da wannan matsala idan ya tafi aikin haji. Shi ne zai zama likitan kanshi domin ba wanda zai ce mishi kakkaci, domin ka san abin da zaka ci ya cutar da kai, ka san wannan ce ka dena. Kaman kayan su mai zaki-zaki su suka komin su mai sukari ne, to kai she ka kiyaye, ai ba za a rasa abincin masu diabet a can ba, to wannan zaka sa a kanka. In mai tension ne kaman kayan su magi da abinci mai gishiri da yawa, dole she ka kiyaye. Ngane to kuma kaman mutum ya sha ruwa da yawa, ko mai lafiya ma ana son shi da shan ruwa da yawa, to kaman wannan ne zai yi. Kaman su kayan mai da yawa, mai hawan jini kaga ba a son shi da kayan mai mai don cholesterol kada ya haura. Shi san abincin da wannan mai mai garin kiyaye, kada cinci kaman ko ganye legume da sauransu, ko mai kaman wanda aka ana shi cin nama, shi samu ko kifi ko kaza don chair blanche, wannan zai iya ci. Don in ka kiyaye da kanka dai zaka san menene zai baka lafiya. Amma sha ruwa da yawa.
Kamfanonin jiragen sama sun bada damar aikin haji da jigilar maniyyata zuwa Makka a Saudi Arabia da za a fara a ƙarshen watan Yuni. Da yake kula ta tashin ƙarshe na mahajjata da ke kan hanyar tafiyar ranar Juma'a da ta gabata a filin jirgin saman Simalin, ministan kula da yankuna Mr. Atangaji ya kammala da cewa an gudanar da aikin da kyau cikin kwanaki. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga awwal da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa a kasar Jamhuriyar Kamaru tana neman ta shiga cikin wani hali, kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa 'yan kasar ta Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Kok na kasan Faransa. Sai dai yanzu haka shi shugaban hukumar kwallon kafa ya dauko wata kamfani wanda ake kira One All, yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa kasar ta Kamaru kayayyakin wasanni. Sai dai Kok din na kasar Faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya, wanda yanzu haka FIFA take kokarin ganin cewa sai dai kasar Kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotun. Wannan ne yasa na hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar Jamhuriyar Kamaru, Alhaji Habibu Inuwa, ga yadda hira ta mu ta kaya.
To malamin awal tambayan ka na yana da ma'ana. Na farko, shi Samuel Eto'o bai da matsala da Coq Sportif. Me yasa bai da matsala da Coq Sportif? Coq Sportif su ne suka dauki manajan din tafiyar da mayo da su wandunan da za a yi bol da shi, kuma sun dauka na shekara wajen hudu, to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba, da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba ba.
To me dalilin da shi Samuel Eto'o ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko wata kamfani daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka?
Dalilai na nan da yawa. Don kudin da aka yi za su dosa zubawa shi Equipe Nationale ba ta zubawa, kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kungiyar bol Kamaru tana bukatan kudi, shi sa ya je ya samu waɗancan suka shirya da za su zuba masa kudi.
All one ko?
All one.
To yanzu kana ganin wannan bai zai iya kawo wa club din kasar Kamaru ko kuma gwamnatin kasar Kamaru wata cikas ba tsakanta da kasar Faransa?
Ba zai kawo wata cikas ba game da kasar Faransa, da yake kasuwa ne, yan kasuwa ne. To abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin tafiyar da mulki ba.
To me yasa suka maka Samuel Eto'o da kuma hukumar kwallon kafa kasar Kamaru a kotu?
Sun kai kotu don sun yin shan gaba, su ne ba su da gaskiya don contract da aka yi na shekara hudu ne, kuma ba su zuba musu kudi shi sa ya kai. To da kuma da su takardun da suka fito waya an ce wai kungiyar bal Kamaru za su ba da miliyan 7 ƙarya ne. Ita Cox Sportif ta ce ba za ta bata wa handball Kamaru harka ba, shi dai an kai shekara 2024
shekara 2024
shi dai an kai nan, sannan in an kai nan ne sannan za a yanke shari'a a kotu. Duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa an yanke shari'a ƙarya ne, shi dai an kai wannan lokacin.
Kai kana ka samu da shi bai samu matsala da kowa ba kenan?
A'a, ba matsala yanzu da kowa, magana na kotu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kama.
To a gaida Awal, kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata, don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausa.service@voanews.com, sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
Hukumomin Najeriya sun ce 'yan bindiga sun kashe manoma 8 tare da yin garkuwa da 10 a wani hari da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici, yankin da wani muhimmin bangare ne da ke samar da abinci a Najeriya, kuma hare-haren na barazana ga abinci, samar da abinci. Jami'ai sun ce 'yan ta'adda sun yi wa manoma kwantan bauna ne a gundumar Mafa da ke jihar Borno a ranar Alhamis ɗin, inda suka yi musu yankan rago. A yau Juma'a, sojojin Ukraine sun ce kararrawar gargadi ta yi ta kadawa a daukacin fadin kasar. Wata sanarwa haɗin gwiwa da shugaba Joe Biden na Amurka da takwaransa na India Narendra Modi suka fitar a jiya Alhamis. Shugabannin sun bayyana matukar damuwarsu dangane da yakin da ake yi a Ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yakin ke haifarwa. Hukumomin kasar Libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin kripto na yanar gizo a yammacin kasar, kamar yadda masu gabatar da kara a birnin Tripoli suka sanar a jiya Alhamis, inda suka kara da cewa an tsare 'yan kasar Sin, wato China, su 50. Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida da ke binciken wata gona a Zaltan mai tazarar kilomita 160 daga gabashin babban birnin kasar sun gano matasa kanana suna amfani da karfin kayan aiki wajen samar da kudade na zahiri tare da taimakon wasu 'yan kasar China su 50 waɗanda aka tsare a gidan kaso, inji masu gabatar da kara a cikin wata sanarwa. Da ɗaruruwan mata da aka kashe mazajensu a rikicin 'yan awaren kasar Kamaru sun yi wata zanga-zanga kan abin da suka kira rashin samun goyon baya daga gwamnati. Matan da aka kashe masu mazaje sun ce an yi watsi da su, inda aka rika cin zarafinsu a yayin rikicin da ya laƙuma rayuka sama da 6,000, aka kuma bar su da ɗawainiyar kula da iyalinsu. Wata kalmar Faransanci da ke nufin matan da mazajensu suka rasu da wata mawaƙiyar ƙasar ta Kamaru Gisella Oteba ta fassara zuwa harshen Turanci ta kasance a waƙa da ta riƙa rerawa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Bulawai da kuma engineer mu Zancan, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.